Nairobi. Daga murya Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a Biyo Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Daula Salim.
Masu sauraro a duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau 23 ga watan Oktoba na shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ayyukan ofishin ba dalibai shawarwari a makarantu.
Shi ilimi abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci a rayuwa, sannan kuma baya samuwa sai da tsari daban-daban. Kamar bai yiwuwa ka zo ka samu yaro ka karantar da shi ba tare da kana ba shawarwari ba, domin mutane sun kashi daban-daban. Wani zaka yi mai karatu lokaci da ya dauka.
Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da wani ƙwararre akan ayyukan ofishin ba da shawarwari a karatu a makarantu, Saifullah Umar Kira.
Haka kuma wakiliyar mu Binta Ibrahim daga Kaduna ta tattauna mana da yara 'yan makaranta a zauren muhawarar yau da gobe.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce ya kuke ganin kokarin ofishin ba da shawarwari ga dalibai a makarantu, ga yadda kuma kuka ansa mana.
Sakon farko ya fito daga Yazid Dahiru Mani, yace yau da gobe wannan ofishin yana taka muhimmiyar rawa wajen dawo da martabar ilimi da kuma da'a tsakanin dalibai.
Sai sakon Abubakar Ayuba Mahanki, inda yake cewa salam yau da gobe, hakika wannan ofishi yana bada muhimmanci musamman wajen dalibai masu son yin karatu.
Sai sakon Umar Adamu Katagum yace tabbas suna kokari sosai, amma duk da haka akwai kalubale da suke fuskanta daga wajen masu ba su shawarwarin.
Sai mai turare Godabi, inda yake cewa yau da gobe sai Allah, a gaskiya wannan ofishi na bada shawarwari ga dalibai a makarantu, na da muhimmancin gaske kuma yana baiwa dalibai kwarin gwiwa ga karatu.
Sai sakonmu na karshe ya fito daga Sabiu Musa Isa yace salam, kuna nufin Guardian and Counseling, gaskiya duk makarantun da ba su da wannan ofishi ya kamata a tursa samu su samar da shi.
To mun gode a cigaba da aika mana da sakonni.
Da farko ga tattaunawar da Nasiru Adamu El-Hikaya yi da Saifullah Umar Kira.
Yau sauranmu na yau da gobe ya yi bakin matasa 'yan makarantar sakandare, kuma yau za mu tattauna ne akan abin da ake cewa guidance and counseling.
Ina tare da Malam Saifullah Umar Kira, wanda yake malami ne wanda yake koyar da yara har ma dai manyan wani lokaci, kazalika ya yi karatu a nan Najeriya da kasashen waje. Malam Saifullah, me za ka ce kan malamai ko kuma in ce jami'ai masu ba da shawara da jagoranci a makarantu da aka fi sani da guidance and counseling?
Shi ilimi abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci a rayuwa, sannan kuma baya samuwa sai da tsari daban-daban. Kamar bai yiwuwa ka zo ka samu yaro ka karantar da shi ba tare da kana ba shawarwari ba, domin mutane sun kashi daban-daban. Wani zaka yi mai karatu lokaci da ya dauka, wani kuma zaka maimaita su biyu ya dauka, wani sai ka maimaita ka dingayi, wani sai ka tsaya akan shi tukunna kana ma gane me kake nufi. Yaro wani zaka yi karanta mai su daya ya dauka shikenan ya haddace. Yanzu akwai yaron da na sani in kai mai karatu su daya ya iya, kuma ka tambaye shi gobe zai karanta abin da karanta masa. Amma yayin da kake karantar da shi ka kalle shi zaka ma bai tare da kai, yana dan wasa haka. To amma in ka hana shi wasan, kai mai karatun ba zai gane ba. Ka hana shi wasa, ka ce dole sai hankalin shi ya dawo a wurinka yana kallon ka, to ka ga mai karatun ba zai gane ba. amma an ka bashi na dukar da kai yana so sa kiyaya yana juyawa kai mai karatun ya dauke shi kenan kuma zai karanta maka gobe in ma sati mai zuwa ka tambaye zai iya maka abin da ka faɗa amma kuma wani yaron kai mai karatun ka dingaye masa kai masa bai gane me kana ba sai ma ka dan kokarin ka zare masa ido tukunna kana da ƴan dabaru kana ya samu iya to in ka dauki irin waɗannan in kawai zaka bi da irin wancan yaron na farko da na biyu ka ce karatar da su lokaci daya to dole zaka cutu wani zaka samu wannan shi ya iya wannan bai iya ba daka dole sai da sharwori ka gane meye wannan yake so me wannan baya so wanda yanayi zaka dauki wannan ka goma su ka hada su biyu ya kasance sun gane a lokaci daya dukkan dai wannan yana komawa ga malamai dole sai ka samu malami wanda ya san abin da yake tukunna shi malami zai kira dalibi ba shawara ga abin da ya kamata kai ba kawai haka nan abin mutun kaga yara guda 100 a aji dai suna karatu sannan kuma duk a ce a tafi da su a karanta ko sun gane ko su gane ba ta baka nan wani kadan yake so a tura shi a ba shawara ya gane wani kuma dole sai an danna shi da karfi kana gane to amma aka tafi abai daya ga baki dai ba za ga yanda aka dosa ba cikin mutun 100 a samu mutun 5 uku sun fahimta ai ba ya nasara ba amma akalla inda shawarwari aka samu su mutane ko malamai suna ba da shawara wani dalibin yana da damuwa kana karatun hankalin sa ba urin ka yake ba girma karatun ba kallon ka yake ba gila kana fada ma gashi a zaune na kallon ka amma hankalin a waje yake da damuwa gila tunanin kwalle yake gila wani abu yake tani amma ka kira shi ka ba shawara ya kamata in kana karatu malami ka saurare shi kai kaza ka zo da littafi an fada ka rubuta da sauransu wannan shawaran zai taimake shi da kamata
sifullahi idan aka duba wannan ma kafin mu shiga manyan makarantu kenan kamar ya nuna daga primary zuwa kamar karamar secondary nan ne za a ce ake samun yara da zukatan su za su yi koma kan wasa ba sa mai da hankali wajen karatu ko ba sa fahimta da wuri
galibi irin waɗannan shekarun da primary secondary daga shekara misali 7 abin da yake shekara 16-17 lokacin mutum ke gama primary secondary ga baki wannan shekarun su fi kowane shekaru 100 duk abin da mutum zai samu na karatu na kwarancewa a lokacin ya kamata a ce an takura mutum ya yi shi in ku aka saki yaro ba shawarwari aka kyale shi to kowarin talalabo a nan wani za ta ja shi ya iya samu dukkan kowacin matsala a wannan shekarun ake saita mutum a ba shawara yadda ya kamata ya tsaya karatu na farko ko da takurawa ne da dan tunkudawa da dan ƴan dabarun da ya kamata da ya fahimta ya samu ya san saiti ya karatu wanda marhala ta saman kuma high institution wannan dole sai da shawara baka dukan mutum a lokacin baka yi mai tsawa dole sai da shawara da kuma ƴan abubuwan da ya kamata matsinsu ne mai hankali ka gane amma mataki na secondary da kasa wannan dole sai da zara ido ya gane cewa kana sulta wato kana da iko a kansa in yake zaka yi hukunta sa to lokacin zaka ba shawara iya dauka ga abin da kake nufi
akwai makarantar da na sani lokacin irin kwalejojin ilimin na ana sa wani sashi ko wani mutum kwararre guda daya wanda yake zaune a office idan dalibi yana da wata matsala ba ma sai ta karatu ba ta rayuwa ma zai iya zuwa ya same shi ya tuntube shi ya bashi shawarwari
wannan makarantu suna da muhimmanci akan haka saboda shi karatu na da wani abu dole in akwai akabat wanda suke akan ka karatu bai ganuwa musamman wanda yake institution wuri ne wanda yake haduwa wanda rayuwar da baka saba a baya kana karbi ka je ka shige ta wuri ne wanda ba wani wanda zai zage ka ba wani zai takura ma kai zaka yi abin da ka gani ya wuri ne wanda akwai ƴan mata akwai samari duk suna hada wuri da daka lokacin kowa yana yin abin da ya ga dama ne zaka samu wanda yake a secondary ya to ya zo institution da yana karatu amma sai ya zo saboda ganin kowa na abin da yake shi ma sai ya aje wannan sai ya gina da wani yanci ne abin da ya ga dama to yana da muhimmanci sosai irin wannan makarantun ana samun masu ba da shawara a kira mutum a ba shi shawara ga abin da ya kamata kai ga wanda ya kamata kai sai ga wani tanan wurin ya samu sai ti ya cimma gurin abin da ake so
Saifullah ya sani na cikin manhajar koyarwa akwai wannan darasi na shawara da jagoranci wasu makarantun suna nan dage suna yi wasu kuma wataƙila ko ba wadatattun malaman ne masu daukan irin wannan darasin ba mu sani ba a irin wajajen da kake aiki a kake ganin irin wannan aiki na shawari da jagoranci
a gaskiya kaida manhajar ta ilimi akwai wannan sashen na guidance and counseling gaskiya akwai su akwai wasu makarantu amma yanzu saboda yanayin da ilimin ya zama wasu makarantun gaskiya ba a samu amma na samu makarantar da nake a kowane sashen akwai mutane malaman da ake dauka guda biyu aikin abin da suke kenan makarantar wa suke ba amma sai dan zagayawa ko da shi in sun ga yaro ya fito zai fi tsari su kira shi suna dan shafa kanshi suna dan yi mai magana ya shiga aji in sun ga ya fito yana kuka a tambaye shi ki damunsa in sun ga ya cika wasa da wasu kira shi office a zaunar da shi a bashi ruwa sha a tambaye shi mai damuwa sa ta hikima a shigar da wata hikima sai a yi mai dabara sai a nuna masa abin da ya kamata ba ma shi sai ya gane ma me ake nufi akan haka ba sannan malami shi kanshi mai karantawa zai kira wa dalibai rinka tambaye su me ya kamata in kun gama karatu ku su ku zama zan na tana da wani aboki na yana da dalibai yana karantar da su sai ke tambaya kai in ka gama karatu me kike so ka zama kowa ya bayyana sai yace shi yana so ya zama chairman local government sai ya tambaye shi me yasa kike so ka zama chairman local government sai ce so yake dan ya zauna kuɗi idan na dala ya ce bai gane ba ce so yake da samu kudi dora kujera sai hukan sai zauna
to gaba daya
sai ya gaza gane me yake nufi sai sai a shewa ana cewa mutun ya ja kaya ya danna kudi to shi ma so yake danna dala ya dauki kudi ya aje ya hukan sai zauna
wato wannan ya nuna in ba an dage ba fa daga nan ma ke koyon wannan harkar rashawa din nan da ake magana
eh to sosai a wannan kage shi yaron abin da ya fahimta ah to an cewa ne ya zauna kaya ya zauna kudi kenan kudin diba yake daura aje kaga tun yaro na karami an sa mai abu cikin zuciyarsa shi nan gaba shi ma abin da ake ciki na kasa halin corruption shi ma ya dauki wannan matakin ci gaba da yakan haka alhalin kuma gida ne tarbiya so yake daura mai tarbiya kan abin da zai kai shi gaci
zaka taransu wasu yara kafin fada kan jami'a kenan sun fi kwarewa ta wasu bangarori da makarantu zaka ga suna da gonaki zaka ga wani in an zo gwada tafiya gona shi zai ji ya fi kowa iya shuka wani kuma in an fito irin wasannin nan da ake na shakatawa kafin a ci gaba da koyarwa zaka ga ya gwanance wajen harkokin wasanni amma watakila abin da ake aji baya ganewa
to ai dama mutane ba su zama iri ɗaya gabaki ɗaya ba kowa akwai nasibi ne rayuwa da Allah ya sa masa wani shi bai gane karatu akai shi makaranta ya shekaran shi ba zai gane karatun ba shi kawai harkar sarrafa kudi shine abin da iya da zaka bashi 1000 zai iya juya ta zama 2500 zuwa wani lokaci amma ka zauna da shi kace iya karatu shi wannan ba zai iya ba na san ɗalibin da mun yi karatu da shi a kasar Ghana ya zauna ya riga ni zuwa amma har naje na gama na graduation yana wurin a ƙarshe sai da kusan shekara 7 cikin na 8 kana gama degree kwata kwata bai san karatu kuma da kokolwa zai iya karatu amma bai san karatun
wasu yana da basira amma rashin shawarin ya zauna ya mai da hankali shine da masu kin
asalin basira ana neman dan baiwa ne shi amma karatun ba a gaban sa yake ba shi akwai abin da shi kudi kawai ke so tara kuma ya kasuwanci in ka bashi kudi zai juyawa ya danyi abin nan haka to shi amma kuma su iyayen su suke karatun shi kuma bai san karatun kaga irin wannan kamata yi misali da ya tsaya bata lokaci akan karatun da bai yi shi ba gare kuma ya kasuwancin wanda zaka samu dalibi ne ya kore harkar noma ka zo da shi aji ka bashi biro shi so yake kumbuyo noma da shi shine biran shi ko kuma ya samu wasu ya koya masa da harkar noma wani shi kuma ya iya kiwon kifi wani ya iya harka daban wani a can bai iya wani da abubuwa da dama da sauransu
wannan tukumai wato nan gaba ya fi zuwa sai a masa babure dinga zagawa gari kenan
eh kamar nake tambaye wani yaro ce mishi ya gama NC yanzu baban so yake ta degree so da baban kusan director ne ma misali a jiha amma shi yaron abin da yake so ya ga mu yace mallam ni so nake babana sai mun lafka in kama hanyar Lagos tin hanyar inda wani ci
mai lafka
wata mota ce irin J5 din haka mai taya J5 wanda yake taya hudu kenan haka wanda yake kwasa kare ta shi abin da yake so ya haira mota nace mai zaka yi da mota ga baban ka zai dauki nauyin ka ka je kai karatu kai NC yanzu ka je kai degree ba ku kwandalarka ka dawo ya samu maka aiki yace shi wallahi bai shawo shi kawai so yake sai mai lafka ya kama hanya
to wannan kenan Saifullah akwai wani kuma labari ma da zan baka kwanan nan cikin kafin hanyar mu ta fada manyan makarantu akwai dalibai na wata jami'a da suka fadi jarabawa saboda lokacin jarabawar ba sa lura ka san ko wace jarabawa akwai doka za a rubuta dokoki za a ma wata kila ba da lokaci sai kun karanta dokokin a jikin takarda kafin a fara jarabawar a ce misali ana buƙatar amsa tambaya uku amma tambaya ta biyar wajibi ne ko kuma ta ɗaya wajibi ne da sauran tambayoyi uku to waɗannan wasu daga cikin ɗaliban sai suka tashi suka amsa tambayoyin gaba ɗaya saboda wasu sun gane darasin wannan yasa suka faɗi jaraba ba don mu ba su ci bane saboda saba wannan dokar kaga wannan ya nuna akwai kamar rashin daukar shawari ko kuma watakila ba sa samun irin waɗannan masu ba da shawarin shi yasa ba sa bin doka
to asali rashin samun control mutum ɗalibi a tsaida ka inda ake so ka tsaya asalin shi karatu ai tarbiya ake baka kowane iri ko na boko ne su ake baka tarbiya yi kaza lokacin da aka baka umarni ka zo za ka yi jarabawa haka duka ka iya amma dokar da aka baka ƙila ta ɗaya ce dole sai ka yi ta akwai hikimar da malami sa so ake ka jarawa hankalinka a gani ta biyu ta uku so ake ita ma kai amma ta ƙarshe ka kyale ta kanan ka batta to amma ganin misali duka na iya sai yanzu in yi gabaki da kaga rashin shawara kenan amma wanda da shawara misali an san ka iya dama so tunda amma karatu ana tunanin cewa ka iya amma so ake misali ka dauki wannan ka aje wannan wannan shine amfanin ba da shawaran kenan dauki wannan ka aje wannan
damuwi na rayuwa Saifullah irin na yau da kullum din nan. A wasu dalibai rakitar wataƙila ba su da kuɗin kashewa ma na yau da kullum, wataƙila wasu sun shigo ma suna jin yunwa. Da yake ma makarantun sakandare wasu akwai wanda ake ba da abinci, amma jami'a babu irin wannan. Wannan irin kunci na tattalin arziki yakan sa wasu dalibai ya zama ba sa kwantar da hankali su iya samun dama su yi karatu.
Abinda an kashe ka ke girbewa,
ran biyan bukata ai gan wasarwa. To, hasada ga mai rabo take shukawa, daukaka a bari yabo Allah ke waiwa.
To madalla, yanzu sai ku biyo mu domin mu saurari tattaunawa Binta a zauren muhammarar yau da gobe.
Yau sauran mu na yau da gobe yayi bakin matasa ƴan makarantar sakandare, kuma yau zamu tattauna ne akan abin da ake cewa guidance and counseling, wato ba da shawarwari da kuma jagoranci ɗabi'un ɗalibai a makarantu. Wannan kuma aiki ne waɗanda ake ba wa'ensu jami'ai na musamman wanda ake ce musu guidance and counseling officers, wato jami'i wanda yake kula da ba da shawarwari da kuma ba da jagoranci ga ɗalibai musamman waɗanda suke dan da tasgaro a al'amarin karatunsu da kuma rayuwarsu gabaki daya. Kuna secondary school ne ko da kanku?
Eh.
Ashe nan muna da miyon sanar ku.
Kamis Barmashi.
Jamil Muhammad.
Rabi'a Ali Ibrahim.
Nan na son ma in sani ne, shin kuna ma da officoshin wa'annan jami'an na GNC in ji bakin naku na yara ku kan ce GNC? Ni ma barin dana. Kuna da GNC a makarantun ku?
Eh, muna da GNC.
Me kenan ke nufi ba?
Ni kenan guidance and counseling.
So kuma office namiji ne ko mace a makarantun ku?
A ko ina za a iya samun mace ko namiji a cikin sa? Amma mu da kai mace da kai namiji
biyu kuke da
shi? Eh, guda biyu muke.
Eh, tabbas ni ma akwai, amma kuma ni namu namiji ne.
To menene kuka fahimta game da aikin wannan, wato ita jami'an ba da shawarwari da jagoranci ga dalibai a makaranta da ake cewa GNC officer? Menene ana ku fahimta kuke ganin aikin ta?
Shi dai guidance and counseling a kowace makaranta gaskiya yana da matukar amfani, musamman ga daliban da suke masu irin ta'ammali da banzayen abokai, ba sa yin abin da yake kawo su da dai sauransu, da kuma waɗanda ba sa ganewa game da karatun da ake koyar da su, ba sa kuma waɗanda dai suke gabaki daya kawai ba sa yin abin da ya kamata, ba su mai da hankali akan karatun ba. To guidance and counseling office yana da matukar amfani akan su, saboda akwai dama, suna da wata dama, ko kuma sukan yi kokari su tabbatar da cewa sun mai da mutum kan hanya turba ma'ana wacce ya kamata a san rayuwar dalibi ta kasance akan haka.
To dora mishi bulo suke yin?
A'a, ba wai ina nufin suna dorawa mutum wani abu na kaba, kawai akwai wasu experience da suke da shi waɗanda idan har mutum ya je neman wani abu gare su,
wato suna da wani sani
da yawa, da kai wani sani da suke da shi. Idan har mutum yana da matsala akan wani fanni, ko da a ce na karatu wani course baya ganewa, musamman mathematics, wasu makarantun abin da yasa ba a ganin mathematics wasu daliban sune ba su mai da hankali, ko kuma sun sa abin ne a ransu cewa ba za su iya.
Kai kun ce mugun ciwo mathematics
gaskiya, haka wasu suke dauka, amma wanda duk ya dauki abu da matukar wahala to gaskiya zai ba shi wahala. Dan idan ka je gurin guidance and counseling game da irin waɗannan kisa-kisan, yakan baka shawarwari akan idan kana tsoro duk abin da ka sashi a ranka zai tsorata ka, to tabbas zai zama abin tsoro a gare ka. Amma idan ka bawa abu sauki, to tabbas zai zo maka da sauki. Sukan dora mutum su gane cewa shin malaman ne ba sa koyarwa yanda ya kamata, ko kuma shi ne baya ganewa yanda ya kamata.
Jamilu, ana ku makarantan, menene kake ganin ayyukan da suke aiwatarwa a wannan bangaren?
Eh, to su gaskiya wannan suna da mugun amfani sosai, saboda
kuma irin naku na bakin naku.
No, ina nufin suna da matuƙa amfani sosai, saboda kamar yadda dalibi haka idan suka ga yana yawan wasa da in ana lectures, so suka
yi koyarwa kai wannan level din ba da a kosa shiga jami'a ko
idan ana koyarwa suka ga baya mai da hankali sosai, to gaskiya sukan kira shi su mai nasiya, kuma ya kasance dalibi baya ji a school,
sukan
mai kirinya wanda baya ji, yakan tsokano wannan da kiwancan ya maki wancan, to sukan sa ido a kansa. Idan suka ga abin nan nashi yaki cinyewa, to sukan dan kira sa su mai nasiha, saboda su a matsayin su na GNC din, sukan ga tabbas ya kamata a ce sun same shi su mai nasiha, ko ba komai dan ya gyara rayuwar sa.
To kana ganin duka ba zai iya gyara wa'annan mutanen ba, ko sai ganin san kansa sun shiga ciki?
No, kai ki manta, shi duka wani lokacin yakan zuga mutum fa.
ba zan manta ba ai ba ni ba ta bangaren nake ba
gaskiya to duka ya wani lokacin inda mutum yaga an ce za a mai duka ne akan abu to yakan ga wannan aibiyar ma kamata ma a ce
musamman irin kudin na irin tazo din nan bulala nawa ne mutum ne ta
shine eh mutum bai cika daukan wannan boyin su da dama
Allah ba kwa tsoro
no ba wai kallon mu ba gaskiya kamar su wayancan dai wayanda ba sa jin magana nan to sukan ga wannan ai wani abu ne daban amma dai to a kira su in suka tira suka musu nasiha to in Allah ya da wannan nasiha da za a yi musu ko in suma an ba su dauka ba su za a dauka ba kuma gaba ɗayan sun Allah ya da su dauki wannan nasiha da za a yi musu
an taba yi a gaban ka kaga canji
eh tabbas an taba yi a gaban na ga canji saboda su ta yi wanda muke dan tare da su a cikin nan wayanda na ga ba sa jin magana to in dai aka kira su aka yi musu wannan nasiha to in Allah ya da shi ga mutum a hankali ya canza halayen shi
ba tare da ya sha bulala ba ko an tara shi a assembly an wulakanta shi
ba wannan magana su da kansu da suke samu su shawo kan abin su
raba akwai lokacin da mai bada shawara ya taba kokarin janyo ku musamman ƴan mata a jiki don ya fahimtar da ku harkar rayuwa musamman yanzu ku ƴan mata da a daidai wannan lokacin yanzu ne lokacin da kike cewa kuke dan hayakin kai saboda tashin balaga da sauransu akwai lokacin da aka yi hakan a makarantar ku wurin janyo muku janyo hankalinku a nuna muku cewa ga fahimtar da duniyar take ba rawan kai ba
eh gaskiya mostly ana kiran mu ko kuma zaka iya zuwa ma ka je kai musu magana kana da matsala haka ko kuma su zo ajujuwa su farfada su ce ciwon ga abin da ya dace mi ga abin da bai dace mi ba akan ciwon mu bi rayuwar ku a sani a hankali ko kuma dai irin dai haka ɗan samari da suke tsaya akan hanya ce ne suka yi magana eh ciwon mu dai na tanka su mostly daga hanyar nan ake fara shaye-shaye ko kuma su zo a yau da yarinya ko kuma yana ta fara dai jin kanta dai haka dai a sama
akwai lokacin da kika taba kai kanki wurin ganin san kansalin dan neman shawara
gaskiya na taba zuwa akan mas na je na rubuta leta na kai don saboda ban cika fahimtar mas ba sosai
idan aka ba ku zabi tsakanin iyayenku da abokai da kuma shi wannan ma'aikaci ko ma'aikaciya wanda take bangaren ba da shawarwari a ga dalibai a makaranta aka ce ga matsala kana da shi kai ka sani gila wanda babban matsalar da kake jin kunyar shi shin wurin iyayenka zaka so ka je ko wurin abokanka wanda suke shekarun ku ɗaya da fahimtar ku ko kuma zaka iya kai matsalar ka wurin wannan jami'in
to gaskiya ni dai idan har ina da matsala kamar haka bazan kaiwa iyayena ba
idan
saboda idan ka kaiwa iyayenka za su iya daukan abin da zafi su dauki hukuncin da samsam idan aka bi bai kamata a dau wannan hukuncin ba
a haka suke
gaskiya
suna muku yawa da yawa
yanzu kamar malami yayi maka wani abu wanda bai kai ya kawo ba a lokacin ka dau zuciya sai ka zo ka ga iyayenka karo dai wani abu kare dan hana da abin da zaka hada
irin wanda
dai mutane suka saba gaskiya daga nan iyayenka za su iya daukar action su zo makarantar gurin principal school su dauki matakin da wanda ma gaskiya bai kamata ai wannan aikin ba sannan kuma idan ka ga abokanka shawara malami ya maka wani abu ko kuma wani ya maka wani abu ko wata ta yi maka wani abu za su iya gani ai ya wani ya za a yi ka bari wancan ta yi maka abu kuma ka kyale ta irin wannan din nan kawai ka je ka dau hukunci ka je ka mata wannan ko ka mare
ta ko ka ce ta rampe ta kawai
yawa kawai ka je ka masu ka rampe ta din da ya hakan male du daidai ne ko kuma ka je kawai ka nuna mata cewa ita ai yarinya ce ka je ka nuna mata kai guru ne irin yawa kasan ka take to gaskiya kin ga idan ka bi wannan shawarar zaka iya shiga matsala kai abin da
bayan ka maki
yawa bayan ka maki ɗan mutane ka mata babban rauni a zuwa a samu problem har zuwa ga police station
to kuma ba a I love you dole
no gaskiya ne idan kuma aka idan ma aka bibiya aka gano cewa kai ne mai laifi za ta iya yiwa a hore ka daga makaranta to kin ga me ya faru a nan su kuma suna can suna wannan to amma idan ka je ka ga yawa guidance and counseling su da mu aikin su kenan warware matsalu irin
wannan har da wannan ma wato kenan har ta bangaren misali abin da ya shafi rayuwanku kai tsaye misali ke da soyayya tsakanin kai da wannan wata yarinya ne da kake gani ga shekarunka bai kai ba kana secondary ko kuma wani malami ya dan matsa maka ko ya sa maka ido duk zaka iya kaiwa
eh duk zaka iya kaiwa saboda gaskiya su guidance and counseling ba ma wai a iya cikin makaranta ba ko a ina inda aka ce ma guidance and counseling to gaskiya suna da matukar amfani saboda ba wai case ne na guda daya na wannan suke da bada shawara ba ko na wannan abu duk wata matsala wacce take matsala ce a gurinka ko kuma a gurin wani ko a cikin jama'a guidance and counseling zai iya warware ta domin su gaskiya duk wanda aka dauka a guidance and counseling a matsayin aikin gaskiya ya cancanta idan ka duba domin gaskiya ba kowa ake ba ba sai wanda aka tabbatar zai iya
to kiran kai anaka a cikin jerin ukun nan zaka je ina kenan
gaskiya gurin guidance and counseling zan je saboda shi wannan kawai shine aikin sa
kana ganin kenan sirrin ka ba zai balle ba kuma zaka shawara ne
sirrin ai sirri gaskiya gurin guidance and counseling saboda shi aikin sa ne duk yadda matsala take zai iya warware ta kuma duk girman ta dangantanta amma idan har matsala babba ce ka kai ma iyayenka cewa gashi kaza 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 za su iya daukan abin da gaskiya dokar da ta huce haka saboda soyayya da take tsakanin ga su.
Malam Jamilu, ka taba kai kara misali ka samu tsangwama na daliban yan uwanka saboda ila wani abu da ya hada ku abu ya kici ya kicinya, ka taba tunanin kadan zagaya wurin garin San Kansulan da neman shawara ku kuma a raba ku?
Tabbas na taba yin wannan lokacin tun ina gestion ne mana kira saboda akwai wani friend na wanda gaba daya na rasa me sai ya ta kuma gaibana sai lokacin da nake son zan yi karatu shi kuma a lokacin da yazo yana nuna min kawai shi wasa yake so yi. So sai na je na samu shi wannan jami'i na mai magana na gaya mai duk abin da wannan dalibi yake mu sai yake nuna min to shikenan in yi hakuri amma zuwa anjima.
Wato saboda kai kana son yin karatun?
Tabbas sai yasa na kai shi goma nan jami'i da na je na same shi na gaya mai sai yake cewa in yi hakuri yana zuwa anjima da wasu sai ya ce to shikenan. So bayan dawowa na class din ma sai na ga aiko an kira yaron. Da aka kira shi wannan
yaron. Tun da ka bada sunan shi.
Da aka kira shi yaron aka mai ban san dai ya suke da wancan malamin ba. So sai lokacin na ga bai karin magana ba sai da aka tashi school din ma mun fito waje. Bayan fitowa mu sai yake nuna min kalan zai iya duka na akan wannan abin da na aikata mai. Saboda yaron yana ganin kamar shi dan daba ne aka ko kuma wani
ya fi karfi.
To ba wai maganar fun karfi ba, kin san duk abin da mutum kaga yana nan maka shi zai iya aikata maka wani illa. Akai to ko ba ku mai ko gafa kafin shi gaba da shi shine haka. So sai ban mai magana ban kula saboda lokacin. Sai bayan mun koma sura ka kana daya sai na je na kuma samu shi wannan jiyansu na mai magana. So da bayan na masa magana sai a cikin ma wannan gani gashi ga yaron aka cewa mu aka zauna dinkana mana nasiha haka. To da kashi da gaba daya yaron ma kasancewa yi baya da wani aboki ma wanda ya huce ni
ba shi ma sai yake ku Allah ya kinsa shi
gaskiya lokaci guda yanayin yadda ba ma shi wannan ya faffada mai magana a lokacin kuma sai Allah ya canza mai duk wannan abubuwan da suke yi wannan insa dan yanzu ma haka akwai yaushe muna tare da shi a cikin su.
To yanzu dai da karshe zan ji tunda na ga alamun cewa dai wayannan masu bada shawarorin wato suna iya bakin kokarin su a naku makarantun duk da akwai makarantun da taliban sun ce ba su san ma da wannan aiki ba 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 su fahimci ma akwai wani jami'i mai irin wannan aikin a cikin su ba wanda za mu yi fatan a ce an samu wannan gyara tun daga saman har ƙasa. To yanzu sai shawarwari ta yanda za a inganta aikin ta yadda zai daidai da bukatun ku dalibai a nan makaranta da kuma bayan kun dawo gida, menene shawaran ku ya za a inganta wannan aikin?
To dai gaskiya shi guidance an kasilin ba wai mu kadai dalibai muke da bukatar sa ba.
Ko
gaskiya jama'a ma da za su gane amfanin sa kamar mu yanda muka gane amfanin sa. To koda ba a ce za a labbaka harkar ba su ga kansu jama'a za su fito su ce gaskiya ya kamata koda a ce unguwa-unguwa a ware musu ofis. Saboda irin zamantakewa ta aure ko zamantakewa ta rayuwa tsakaninka da wane ko dai wani abu ko kuma irin
da kwai
yawwa daba-daban nan ko kuma da kwai kasuwanci ko kuma sana'a da kake so ka fara. To amma baka san wacce zaka fara ba. Idan har ka je gurin guidance and counseling zai iya baka shawarwari waɗanda a ciki insha Allah idan ka duba zaka tabbatar da cewa eh gaskiya yayi gaskiya. Domin gaskiya mu dalibai mu gaskiya muna tabawa.
Allah
da gaida.
To yanzu da za a baka zabi a ce za ka yi guidance and counseling ko za ka yi matukin jirgin sama ne za ka
labari. Eh to shi aikin guidance and counseling wani aiki ne ba wai na samun kuɗi ba. Saboda ko ma dai menene ko ba guidance and counseling ba duk mutumin da ya zo neman mufita a gare ka ka bashi in har mai kyau ce akwai wani lada da kake da shi a gurin Ubangiji shi to gaskiya wannan ba aiki ne na aikin kuɗi ba kuma ba kowanne mutum ne ake bashi ba sai kai deserve da wannan ai haka yauwa sai wanda
ya zaba to ka ce a tafa mu ɗan gidan San Kansulan
za ta iya iwa maybe ni ban yi deserving da su ba saboda gaskiya ba kowa ake dauka ba shine kawai dalilin su kawai gaskiya sai wanda yake zababbe ne kawai an gane cewa zai iya aiki.
Kamis dai ya ce sai dan baiwa yake gidan San Kansulan kai a naka meye kake ganin za a ƙara inganta aikin ya zama ya dalibai sun amfana iyaye da kowa da ke cikin gari mai amfana shi ya bada shawaran cewa banda ma makarantu a kakkafa su ma unguwanni saboda mutanen da suke unguwan ba za su iya karuwa da shi da musamman matasa da tsilin suka yi ake cewa sun guji makaranta ma sun shiga harkar shaye-shaye da dabanci.
So kamar yadda shi Kamis ya faɗa maganarsa haka ne kuma akwai mutane da dama wanda kin ga kamar yanzu yana so zai yi wani aiki haka na kasuwanci so ga dai kuɗin a hannunsa amma kuma bai san wannan abu ya kamata a ce yayi da wannan kuɗin ba, saboda bai da abokin shawara. Zai iya samun abokin shi ce ya bashi shawara akan wannan kuɗin, zai iya ce mai aje ga waje nan na shakatawa wanda zaka je ka huta da kuɗin nan, baka da matsala kawai,
ayi wasa da shi,
ayi kawai a kashe su lokaci guda. To akwai kuma wanda zai samu ya bashi shawara ta gari, so amma kuma idan ya kasance akwai GNC din na kusa da shi, to kin ga ko ba komai ya je ya same su, za su bashi shawara ta gari wacce zai idan ya juya kuɗin nan to za su zama mai abun alfahari nan gaba.
To jama'a duka annan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin
Hafiz Babale,
ni Daula Salim ke cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. Muryar Amurka yau ta canza.